الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام
ورحمة الله وكم بدياتا تفتك ألا وبنجد انت لكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Litinin 27 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura daga Lajima Road Angwarimi jihar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a jiya sura ta uku a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani suratu Ali Imran mun kwana akan aya ta 110 wanda a majalisin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na 29 wanda muna fatan shine zai zama ƙarshen majalisinmu a cikin wannan wata mai albarka wanda kuma muna fatan ababen da muka gabatar tun daga farko zuwa yau Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. Jiya muna cikin bayani sai lokaci yayi mana a karkashin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون مكقورو حديثي ونديكينون خيرية ونن الأمة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث فرقو حين حديث إمام أحمد رويتو أتكن صحيح أتكن مسند haka imamu Tirmidhi a jami'insa haka imamu Hakim a cikin Mustadrak nasa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu ne wato muka cika al'umma 70 daga cikin al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara suka shude gabaninmu amma mu ne muka fi su alkhairi kuma mu muka fi su karamci a wurin Allah. Hadisi na biyu shine hadisin da har ila yau Imamu Al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-ummata za a samu tawaga guda 70 wanda za su shiga aljanna fuskokinsu na haske kamar wata a lokacin da ya cika cikakken wata wanda a cikinsu akwai ukasha bin Mihsan رضي الله تعالى عنه wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba. Wannan yana nuna daraja na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi na uku shine hadisin Jabir dan Abdullah wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana fata ranan tashin alkiyama duk wanda ya bi shi yana daga cikin kashi daya bisa hudun yan aljanna, bi ma'ana duk duniya tun daga zamanin annabi Adam zuwa zamanin manzon Allah za a raba duniyar kashi hudu. To mu al'umman su muna daga cikin daya bisa kashi guda hudun da za su shiga aljanna. Sahabbai suna wurin Jabir yace sai muka yi kafara Allahu akbar, sai manzon Allah yace yana fatan a ce mu al'umman sa mu ne za mu ci ɗaya bisa ukun ɗan aljanna. Ma'ana tun daga zamanin annabi Adam zuwa yau idan aka kirga adadin yawan mutane da al'umma mu ne za mu ɗauki kashi ɗaya, ragowan kashi biyun cikin kashi uku sauran al'ummomi ne da suka shuɗe. Wannan magana ta yi wa sahabbai daɗi, suka ƙara kabbara suka ce Allahu akbar. Sai manzon Allah ya ƙara cewa ina fata a ranan tashin alkiyama waɗanda suka bi ni su ne rabin ɗan aljanna. Bi ma'ana in aka raba ɗan aljanna kashi biyu, kashi farko rabin mu ne, ragowar rabin tun daga zamanin annabi Adam har zuwa lokacin annabi Isa da Maryam su ne rabin da za su shiga aljanna. Ashe kenan mu ne muka fi kowa yawa a ina a aljanna. Kaga khairiyya ta ƙara fitowa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ne na farko, mu ne na ƙarshe, amma mu ne na farko a wajen shiga aljanna. A cikin al'umma, al'umman manzon Allah su ne farkon wanda za su fara shiga aljanna, sannan sauran al'ummomi su biyo baya. Kaga wannan yana nuna khairiyya ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan kuma mu ne mutanen da ranar tashin alkiyama Allah zai zo da wata sura da ba wanda ya sansa da ita, saboda kowa a rikice yake ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce kowa zai tsaya yana jiran Allah, ana jiran hisabi, sai Allah ya zo da wata siffa da surar da ba wanda ya sansa da ita. Sai ya ce ma za tantazirun, jama'a wai me kuke jira? Sai mu ce nantaziru rabbana, muna jiran ubangijinmu. Sai Allah ya ce mana duka al'umman duniya Allah tabhaduna anhu, wai ba za ku je ku nemi ubangijinku ba? Sauran al'ummomi rankataka sai su wuce su tafi sun je neman wa Allah, saboda ai musu me hisabi. Sai mu al'umman manzo Allah sai muke tafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce ma za tantaziruna antum, ku kuma ne kuke jira? Sai mu ce nantaziru rabbana, muna jiran ubangijinmu. Sai Allah ya ce hal lakum min alamatin ta'rifunahu biha, akwai wata alama da za ku iya gane ubangijinku da ita? Sai mu ce na'am as-saq, kauri shine. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, sai fa yakshifu as-saq, sai ubangiji ya kwaranye kaurinsa. Muna gani mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai mu fadi mu yi sujjada. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗanda ba sa sallah a duniya sai Allah ya sanya musu ƙarfi sai ta sandarar da bayan su kasa yin sujjada. Shi ne sai manzon Allah ya garanto yukshafu yawmai yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'una. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wannan har ila yau kun ga ya nuna darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alama kuma ta khairiyya shine ranar tashin kiyama in an zo gilmawa kan siradi, manzon Allah ce ni ne a gefen siradi zan daga hannu ina cewa Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah ka kubatar da al'ummata, ya Allah ka kubatar da al'ummata. Akwai a gefen sirati kalalibun ma'muratun, akwai wasu kugiyoyi indiyoyi, duk saban Allah da ake yi a duniya akwai ta, akwai kugiyar ta a wurin, akwai na Facebook, akwai na Twitter, akwai na Instagram, duk wani abu da ake da shi, kaga su safai ba su san da wannan ba, suna su kawai abubuwan da suka yi da aka samu a zamanin su shine kawai. Shi yasa manzo Allah ya ce wasu za su wuce kamar kaftawan ido kan sirati, dan manzo Allah ya siffanta shi ya ce daqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf yamurru an-nasu alayhi qadru a'malihim. Mutane za su gilma kan sirati gwargwadon aikin su, wani zai tafi, wani kuma makhdushu najin wa minhum mukarrasun bin nar, akwai wanda za a fakkarka shi amma zai sha, akwai kuma wanda in aka binciko shi sai wutan jahannama. Allah ka kiyashe mu. Wannan yana ƙara nuna khairiya wannan al'umma. Sa'annan kuma babban ishara da Allah ya yi a cikin ayar shine yin umarni da kyakkyawa, kuma hana mutane daga aiwatar da munanan ɗabi'u. In ka ga mutum ya yi ba daidai ba, ka mai nasiha da hikima da wa'azin da zai ratsa masa, tunda buƙatar ba cin mutunci ba, buƙatar ya gane cewa ya yi ba daidai ba ya gyara. To wannan yana daga cikin abinda za a yi a wannan rana, wanda yake nuna khairiya ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shine aya ta shi da bamu samu karanta ta ba, ita ce lan yadurrukum illa adha.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
الله سبحانه وتعالى يتقب دا جاو هنقل مأقن يهودا ودنسارا واند حصلي أفالة الله أنا مجرني أقن يهودا ومدينة wa'anda suka yi sa'in sada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suka yi sa'in sada nasaran Najran. Lokacin da suka zo, kowa a cikin su yana dangana kansa zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yahudawa sun ce Annabi Ibrahim nasu ne, nasaran Najran ma sun ce Annabi Ibrahim nasu ne. Allah ya karyata su, ya nuna Annabi Ibrahim bai taɓa zama mushriki ba, musulmi ne, yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, su ne suke kan tabarkin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sai Allah maɗaukaki yake cewa su wa'annan Yahudawan lan yadurrukum illa adha, ba sa iya cutar da ku sai dai cutarwa na baki, zagi, aibantawa da wasu abubuwa na cutarwa na maganganun da za su ɓata muku rai, amma ba za su iya cutar da ku a imaninku ba in kun yi imani. Saboda duk wanda ya imani, wanda ya zo ya zage ka, zagin nan ai ba zai cutar da addininka ba, wannan zagi kuma in ka wuce ai ba za a gan shi a jikinka ba. Amma idan ka maida al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, zaka ga Allah subhanahu wataala ya cire maka damuwa akan zage-zagen da aibantawa da za su yi akan addinin Allah subhanahu wataala. Amma in suka taɓa addini, dole a matsayinka na mai imani zaka ji zafin wannan cutar wanda suka yi wa addini, amma ba abin da za su iya muku. In Allah ya ce wa in yuqatilukum, in sun ce ma za su yi yaƙi da ku, yuwallukumul adbar, juya baya suke yi saboda matsorata ne, ba za iya jurewa. Idan yaƙi ya kaure suka ga suna shan wahala, ja da baya za su yi kuma su gudu ba za su tsaya ba. In ji Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la yunsarun, sa'annan kuma Allah ba zai taimaka musu ba, ba mai taimakonsu, saboda daman matsorata ne, su suna tunkaho ne da yawa da makami da sauransu. Amma imani, idan mutum na da imani, ƙarfin imani yana sa ya danne duk ƙarfin makamai da abin da mutum yake da shi. Wannan ya faru a zamanin Sayyidina Umar, lokacin da ya tura rinjina na yaƙi a yaƙi Rustum, shine Faris a lokacin Qadisiyya kenan. Sa'd ibn Abi Waqqas shine komandan yaki, sun taho za su jilma kan teku sai suka ga babu kwalakwalan da za a tsallaka ruwa da shi. Sa'd ibn Abi Waqqas nace wallahi sai mun yakin nan ba za mu koma ba. Suka tsaya a bakin gaba suna sallah suna roƙon Allah kwana uku suna azumi. A kwana na uku saboda tsabar imani da dogaro ga Allah, Sa'd ibn Abi Waqqas nace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sahabai da tabi'ai da suke wannan lokacin suka dinga hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, suna fadin haka sai Allah ya sayyara musu tekun. Sai suka fara tafiya akan teku, suna tafiya akan ruwa kamar yadda kake tafiya akan tudu. Salmanu Faris Allah ya kara yadda a gare sa, yace wane mutum madalla musulunci, in ba musulunci ba waye Salmanu yau a ce ni ne ke tafiya akan ruwa. Rusum da yasa aka kwashe kwalakwalan da suka ya hango sahabbai suna tahowa, sai yace al-yawm nuqatilul jin ha'ula'i laysu min al-ins, sai yau da aljanu zamu yaki na wannan ba mutane bane. To a wannan yakin sun zo da giwaye a wajen yaki saboda su ne bulldozer, amma Allah ya karya Farisa a wannan lokacin saboda karfin imanin da sahabbai suke da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da Yahudawan da Nasaran koda za su cutar da ku, ke wuci cutarwa na fatar baki da kuma kutun gwilar da za su dinga yi na ƙoƙarin haɗa faɗa tsakaninku da juna, amma Allah ba zai taɓa ba su nasara a kan abin da suke yi na cutarwa ga musulmi da kuma addinin Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa ba su nasara ba, saboda zalimai ne su, babu zaluncin da ya kai shirka, babu zaluncin da ya kai wato mutum ya haɗa Allah da wani. Su suna shirka kuma suna zaluntan junansu, sa'annan kuma suna zaluntan addinin Allah, sa'annan kuma suna faɗa da addinin Allah. Kuma duk mutumin da yake faɗa da addinin Allah, to lallai wannan mutumin yana faɗa da Ubangiji ne, ba da addinin Allah kadai yake ba, yana faɗa ne da Allah. To Allah kuma zai yi maganinsa, zai taɓa ba su nasara ba. Shi sa Imamu Ibn Kathir yake cewa wannan aya tana magana ne akan Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Qurayza, su ne kabilu guda uku da ake da su a Madina a wannan lokacin daga cikin Yahudawa. Sai kuma Nasaran Najiran wanda suka zo ayayi su 60 da suka zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan dalili yasa Allah ya ce ba za a taɓa ba su nasara a kan abin da suke yi ba, saboda sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan kadar ya kamata mu dasa aya. Akwai ‘yan uwa da suke tare da mu, akwai Dr. Abubakar Muhammad, akwai kuma Dr. Abubakar Zani Hussein, akwai kuma Alhaji Shehu Sani Dauda a gefe na hagu. Zan gabatar da abin magana zuwa ga Dr. Abubakar Zani ya isar mana da saƙo na addinin Allah da kuma nasiha, musamman wa'annan kwanakin da suka rage mana a matsayin mu na musulmi, me ya kamata mu yi, kuma ababen da ya kamata mutum musulmi ya kula da su insha Allah.
A'udhu billahi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara kare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya nuna mana wannan rana ta 27 kenan da watan Ramadan, wanda ya daidai da 16 ga watan uku mun haɗa wannan darasi daga cikin ɗakunan Allah domin rufe karatuna tafsiri da aka fara cikin farkon azumi a wannan masallaci da babanmu Allah ya ba shi dama ya gina a daji sani dauda. Muna roƙon Ubangiji ta'ala misali wannan aiki da wannan kokari a cikin mizani kyawawan ilimin wanda suka mara baya wurin raye wannan matsalaci tun da ƙarshe liman da ɗalibai da kuma sauran imamai da muke gabatar da sallah da su da kuma masu zuwa saurare ubangiji ta Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya Allah ya mana jagoranci na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan sharri ko dukkan lallai mun sani bayan da za ka samu haske da ubangiji ta Allah ya buga misali a cikin suratul nur kamar yadda ya yi mana misali akwai haske mai nuru akwai nurul fitra sannan akwai nurul wahyi nurul fitra shi ne haske da Allah ke halittar dukkan bayi a kansa a musulunci kamar yadda Abu Huraira bayan ya karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yake cewa ma min mawludin illa wa yulad ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينكسانه فما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها قلنا نور الفطرة شنو حق لك هل تنقوا أكي يوم فتك منام لو قصد رأي بمسينا جاديني إن ذاك على مسلمين شريبة بشريبة فنيتاس المسلمين يا مريم shi ne fitara dama da Allah ya cikuwa a kanka wannan haske na musulunci to abu na biyu shi ne nurul wahyi haske na wahyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanadi ya saukar da alqur'ani zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muka same shi shi kuma dama ba inda za ka same shi sai a majalis na ilimi masallaci makaranta sauransu to a nan ne kadai ake samu moruwa da nurul wahyi shine Allah ya buga misalin sa a wannan aya Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah har zuwa karshen aya sai ga bace nurun ala nur ay nurul qur'ani ala nurul fitr ya hadi Allahu li nurihi man yasha zuwa karshen aya ba zan fada da jawabi ba saboda shi jawabin zai yawaita kwarai da gaske to duka Allah ya buga misalin ce nurun ala nur ya hadi Allahu li nurihi man yasha ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم to kamar ka tambaye Allah shi wannan nurul wahyi din ha ina ne ake ran asame shi talaki fi buyutin alina Allah an turba ana samun haske na wahyi ne a cikin dakuna da Allah ya yi izini a gina a daga jarar su suni masallaci yuktaru fi hakmu a cikin sa ne ake ambaton sunan Allah yusaddiqu lahu fiha bil ghudwi wal asr ana tasbihi ga Allah a cikin dakuna بالغدوي تسابيا والأصالي لا يمجي سوى سكيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تصبوا لهكا نجي قال كرم متى سادة التاوى تقوما صوبة في سنة قلت أشجمه للي للي إلى كيدا أشجم أوى أشرت قبل أمندري تعالى إباك أعرانا تقصوار أوى غدا هو أوى فيه تذاك جيك سنة الدين الله ba ka da uzuri a wurin Allah ba a yi uzuri a wurin Allah da jahilci ko shi ban sani ba ba ka da uzuri a wurin Allah idan ka yi wa Allah uzuri da jahilci shi ba mu sani ba ne Allah zai tafiye ku ran kiyama alam ya ci kun nazir wato bala ka ji ana nazir saboda haka nan ba ka da uzuri akwai malamai akwai makarantu akwai masallatai akwai majalis da ilimi saboda haka kada ka rasa a cikin awa 24 ka rasa ware wani lokaci awa ɗaya ko awa biyu da za ka ci ka koyi addinin Allah wani na iya zama yin fiye awa biyar awa shida bai damu ba amma ne inda an ce a zo a kan littafi a karatu to a lokacin da za ku ji ana malam ya tsawaita ya kamata mu tashi da sauransu amma idan fiye ce za a yi za a yi awa goma ana fiye ba zai ce ya gaji ba to saboda haka nan lallai lallai mu san addinin Allah mu san addinin Allah kada mu wasa da wani sannan abu na ƙarshe da zan yi magana a kai dukkan mu zan ya zato muna wa junan mu fatan alkhairi kuma muna wa junan mu mutunci da haƙuri muna wa junan mu mutunci da riƙo da gaskiya domin akwai hadisi na Anas bin Malik Allah shi kara mata yarda wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadisan Anas bin Malik ya ce wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa inna minan nasi مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للي أشتم متعلم أقول إن تسلطوا مبوديني على الخير وما سنظلتوا مكليني لشر. أقول من مجلس قال مبودي لا مكلي، أقول من مجلس قال مبودي وا كلي وا. فأنا صلى الله عليه وسلم للي أشتم متعلم أقول إن تسلطوا مبوديني على الخير وما سنظلتوا مكليني لشر. ويقارك للي كما أشتم متعلم أقول إن تسلطوا مكليني نشري مبوديني نشري مكليكم على الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم الجنة تبقى لوند الله يسنيا مبودن الخير أهنوصا كما أزابر الله تتبقى لتقمة من الله يسنيا مبودن شري أهنوصا. ويظلت مني ودونمو ودون الخير مدينة بيدين دونمو مدينة دون الأمور mudena bibiya muna so mu ga wallan wani daga cikin yan uwa duk yawa matsalar da muke fuskanta kenan yanzu in kasuwanci kake yi idan kasuwanci kake yi wasu abokan kasuwancin ko wasu daga cikin abokai su suke ga ka samu tasgaro idan kai malami ne wasu daga cikin malamai da wasu daga cikin ɗaliban ilimi kullum so suke a ce ka gaza ka yi kuskure idan mai kuɗi ne kana da kuɗi tana alkhairi wasu daga cikin masu kuɗi da wasu masu hannu da shuni kullum su suke a ga kagaba. To ya zanto muna wa junan mu zato na alkhairi muna kyautata wa junan mu zato mu guji mona da zoma ƴan uwanmu. Lalle idan muka yi wannan Ubangiji Ta'ala zai sa albarka a cikin rayuwarmu. Ubangiji Ta'ala nake roƙo ya zartar da mu da dukkanin alkhairi. Ko idan kwanuka goma da muka shige su na Ramadana yau ga shafinci wurin kwana bakwai a ciki. Abin da ya rage abin da muka ya gabata gare mu Allah ya karba abin da ya rage mana na faruka uku da suka rage Ubangiji Ta'ala ka sa muna da rabo a cikinsa. Allah ka sa muna da rabo a cikinsa. Allah ka sa ba mu daga cikin wanda ladansu na azumi shi ne kishirwa da yunwa. Allah ka karba azuminmu Ubangiji Ta'ala ka azurta mu da cigaba da ayyukan alkhairi bayan Ramadan. Allah ka azurta mu da cigaba da ayyukan alkhairi bayan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Insha Allah Dr. Abubakar Muhammad zai gabatar da wasan fa'i insha
Allah. Yana malami na da samun kariya daga ya gabatar da bayan amma zan yi kokarin tsora a kan da ya tsaya ya uwa shi Ramadan makaranta ne madarasa ne yake jarraba zukata a kan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a yan neuroscience ba ya kuma bude shi ta zan da yan neuroscience suna magana ce duk abin da za ka yi kwana 21 kana yi su za ka kama shi ka ga yanzu azumin zami kwana 29 ko kwana 30 tarbiyya da azumi yake tarbiyyar da mu Allah na tarbiyyar da mu ne kuma da manufa da asalin wannan manufar da aka halice mu Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum mini tik training da kace shi session training nan za ba ka wani mai certificate certificate da kowannen mu yake bukata shine certificate na mai da takwa na tsoron wanda malamai sun ba da ta'arifa da yaban da ba akan takwa amma wanda nake so mu dauka shine ne Sheikh Islam bin Taymiyyah yace at-taqwa imtithal bi awamirillah wa sunnah nawawi shine mu aikata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu kuma mu anu daga duk abin da Allah ya nada su dukkan wannan tarbiyya na trailer Ramadan ya hada shi Ramadan shine sharhul Qur'an inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam Qur'an na shibe da zukata zuwa ga abin da yake da kyau a cikin Ramadan ne muke sallah da daddare da na tsoro cikin muna kiyaye na salat tanha al-fashai wal-munkar kaga duk tarbiyar da ake so za mu same shi a cikin azumi. A cikin azumi ne zaka ga da yawa suke ciyarwa, wanda wannan social alleviation ba ƙaramin taimako yake. In a notion muka tara dukkan wannan abu, abin da ke sa ɗan adam ya ci riba a duniya nan da lahira shi ne samu abin da ake ce perfect spiritual emotional intelligence. Ba irin wancan na Bature ba. Perfect spiritual emotional intelligence, wanda azumi na ba da shi. Fourth abu shi ne self regulation, ya kasance kana mai kamewa, wanda shi ne lokacin ma'anar azumi ke al'isa. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutum azumi kariya ne, kariya daga sako, kuma kariya daga abubuwa daban-daban har rashin lafiya. Da yawa yau za ka ga masu fama da ciwon suga, ciwon hawan jini, wannan dyslipidemia, ciwon kitse, za ka ga sai ka yi awa shida ba ka cin abinci saboda idan mutum ya fahimta sai ya yi azumi. Saboda azumi lafiya yake ƙarawa. Sai sa ka liman masana likitanci suke ce su mutu su ku yi lafiya, ku yi azumi za ku samu lafiya. Har ya zama kalma ne da ya zama sha'arar kalma, wai su ma sun mai da shi addini, amma ba addini ba. Saboda haka ‘yan uwa, wannan dama ne, wannan certificate ɗin zai amfane mu ne idan bayan Ramadan muka ci gaba da irin wannan rayuwar da muke a cikin Ramadan, har bayan Ramadan muka kasance, to za mu samu wannan sha'adan da Allah ke ci a gurinmu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a duk abin da muka yi, shi kuma baban mu wanda ya gina masallacin nan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara jan kwana, ya sa albarka a ciki. Daiman mu ƴaƴan Alhaji, wallahi ai ina faɗa wannan with all sense of humility and sincerity, muna kiran sauran wanda Allah subhanahu wataala ya wadata su koyi koyi da Alhaji. Alhaji tun muna yara muka san shi kusa duk abubuwan anguwanmu da ya zama kira na addini, Alhaji ne azurta shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwarsa. Allah ya sa albarka a cikin rayuwar ‘ya’yansa, su ma su ɗaura daga inda baba ya tsaya sai tsaya tun daga shekaru ya ja. Sannan mu kuma ‘yan uwa, wannan dama ne mu yi mu addini aiki. In muka yi mu addini aiki, shi ne Allah zai sa albarka a rayuwar mu. Ba mu da abin da ya kai wannan addini. Shi kuma malam da ya wannan karatu, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albizanin da za su yi. Mu da muke saurara, muna roƙon Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dakta yawanci za ku ji bayanansa da yake medical doctor ne, medical doctor ne a Sudan ne karatu, kuma ala rahman ne limami ne daga cikin limamai a Sudan, kuma yana nan a haka kuma matsayin medical doctor. Sai Dakta Abdulrahman Adam.
Daga shi ke aikin zuwa rafa da ne ga majalisar malamai.
Kyau, Dakta Abdulrahman Adam Bashir, CITV, majalisar malamai.
Karatu zauta karatu ne da za su yi da karatu da karatu da shi a jami'a.
Allah ta'ala ya fara da dokar kai abin da yake cikin da Allah ta'ala ta ba mu duk wani aiki da shi akwai abin da yake cikin muka a rayuwa bayan Ramadan rayuwa bayan Ramadan yana hakka an kai da kanka kai da kanka misali cewa ka amfana da Ramadan ko ka kanta da shi ba da bukatar wani ya zai maka asiri kai ka kanta za ka duba rayuwar da za ka yi bayan Ramadan in Allah ya barka da rayuwarka ku sai ka auna ta da wacce kake yi kafin Ramadan kuma auna ta da wacce kai a wannan Ramadan ku yi shi idan ka ga akwai ci gaba ku tabbata ka samu rahota a Ramadan ku yi shi amma idan ka ga aka samu hata ka dawo ku ci gaba da wannan Ramadan akwai wuri da aka samu matsala wanda ko da ba ku sani ba ko da ku sani ba haka ana roƙon Allah ta'ala ya sa Ramadanin nan ta zo mana a yanayin da Allah ke buƙatar a yi masa biyayya kuma muna su biyayya kuma ya amsa Allah ta'ala ya sa muna da gaske wanda suka amfana da rabauta a cikin wannan Ramadan muna kuma roƙon Allah ta'ala ya zama da ƙasar mu lafiya ya zama da jahar mu lafiya ya kare musulunci da musulmi a wurin da suke cututtukan da suke damun mutane da kuma Allah ya yi mu wata cutar bata ma bayyana ba mutum tana jikin da Allah ta fi mutum Allah ta yaye mu lokaci ne na addu'a ta addu'a Allah ta'ala ya yi mu cututtuka ba don mu je ganin cututtuka da suka faru Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
zan ba Alhaji Shehu abin magana ya dan yi kalma daya zuwa biyu kafin mu rufe abin mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na baya kawai za ka bashi. Assalamu alaikum. والسلام والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله ni ban ga abin da zan iya karawa a kan abin da malamai na kuma ma ba karamin malamai ba doctors da muka jera da Allah ya ba mu ni'imar samu a nan ni da abin da zan iya karawa shi ne cewa muna muku godiya wannan hidima da kuke yi shekara da shekaru tun da aka buɗe masallacin nan kuna raya masallaci mu dai ba mu iya biyan ku ba Allah kadai shi ne ya faida muku da abin da kuke da kuma shi mahaifin mu ya sama a hanyar nan ya ta samu akan hanyar ibada irin wannan da kuma ya haka wannan dan yanzu mun wuce just kwallit ne ko wance malam da dalibin ƴan'uwa ne shi kuma nan duk wanda na kalla zan yi faɗa muka akwai abin da muka haɗa halaka ya wuce cewa a zukurin a zona a yi magana a gaisa a wuce to muna godiya Allah kuma ya saka muku da alheri ya saka ma iyalinku da alheri saboda su ma haƙuri suke yi saboda na cikiya ya kasa hafiyar demanding da sami wani sun kuka bar gida daga safe ko kuma ce daga bayan azahar haka kuma sai kuka ta hajji kuma na gudiya Allah ya miƙa Allah ya tafi muku wannan lada cikin mizani shi kuma mahaifinmu muna ƙara mishi gudiya da ikon Allah na ji kowa nan malam ya yi magana cewa Allah ba mu ikon dasa dasawa akan abubuwan da ya riga ya dora da ikon Allah ba ni kadai ba da yau mu insha Allah a riga an samu hanya ba tun yau ba kuma muna kanana muke wannan abun da ikon Allah kuma wannan abun ba zai rushe ba sai zai ta karuwa da ikon Allah da kuma taimakon kamar da nake muku su malam da muke tare da su foundation mun suna cikin board din foundation din mu da suke raya masallatanmu da suke raya makarantunmu don mun zo mun haɗa abin ba masallaci ne kadai ba akwai wurin karantarwa na boko da na islamiyya amma na islamiyya shi kan shi yanzu ina ga na tuna lokacin da Allah ya kada Sheikh Ahmed Umi ya zo muka zai buɗe mana masallaci har mai wasan kwaikwayo ina shekara biyar so I've been part of that project kuma insha Allah we are growing it sai ta girma ne da shi da masallatan dan nan gaba ma insha Allah dan Allah ya ara mana rai ya ara mana arziki wannan masallacin zai faka girma cikin fa Allah institute kun kuma za mu kara shi a nan za mu dasa wani babban institute da iko Allah ya ce Allah kuma ya mai da kowa da kowa gida lafiya masu ba da gudunmuwa ƴan makwabta da suke a guri da mu wannan during this time muna godiya da Allah ku kara a guri ibada ne abin ibada ne mutane suna sha'awan wurin ku da kisa suke zuwa kuma da iko Allah Allah kuma ya sa ba wanda ya aka samu wani barna ko aka cikin da aka fara wannan saboda kuma kun ba da gudunmuwa kuma kun ba da security kuma kun ba da ideas yanayin da za mu za mu yi organizing abubuwa kuma mun doka on board mun yi I'm sure you are happy with it Allah kuma ya kara muku lada Allah ya kara muku hakuri saboda Allah ga bar zan bari haka saboda kasan daktawan suna da bayani da yawa
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin karatuttukan da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada ɗan uwa dukkanmu da aka zo nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sajjala wa kowa a cikin kyawawan ayyukansa ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira shi babanmu Alhaji Sani Dauda Garkon Zazzau babba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa katafaren gida a aljanna ya yi masa albarka a cikin dukiyarsa da kuma zurriyarsa ya karɓa masa wannan aiki a matsayin ibada ya kuma ji kan iyayensa waɗanda ta dalilinsa Allah ya kawo shi duniya su ma ya saka musu da gidan aljanna ya kuma yi albarka a cikin zuriyarsu gabaki ɗaya da nashi da na ɗan uwansa da na danginsa gabaki ɗaya Allah kuma ya yawaita mana irinsa a cikin al'umma mu kuma ba za mu gushe ba muna godiya da ƴan uwa da suke ba da gudunmawa a cikin wannan wuri mai albarka. Na farko daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba tun da aka fara wannan hidindimu na watan Ramadana akwai dattijan wannan anguwa waɗanda suke ba mu haɗin kai iya ƙoƙarinsu daga ciki akwai Alhaji Ahmad Suleiman shi ne turakin Zazzau raya ƙasan Zazzau akwai kuma irinsu Alhaji Muhammad Alfa akwai irinsu General Bala Adamu akwai su Alhaji Musa Musako akwai Honorable Sani Bako akwai kuma Honorable Mukhtar Maroziya suna daga cikin waɗanda suke taimakawa a cikin wannan masallaci gwargwadon iko da abin da Allah ya azurta su da shi na dukiya da tunani da hankali sai kuma General Yusha'u Salisu shi ma yana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa a cikin wannan wuri akwai babanmu wanda ba za mu taɓa manta da shi ba, shi ne wali, Allah ya ji kansa da rahama, wanda yana daga cikin dattijan da ni dai a wannan anguwa ba zan taɓa mantawa da su ba, saboda yana daga cikin mutanen farko da suka fara fahimta ta a wannan anguwan fiye da kowa a wannan anguwan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya yi albarka ga zuciyarsa, ya yi kuma albarka ga zuriyarsa. Mu kuma in tamu ta zo, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da kyau da imani. Akwai kuma Alhaji Kabiru wanda ɗaliban yana zama a can gefen, Allah ya masa rasuwa wata biyar da suka wuce yanzu haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya gafarta masa. Akwai kuma Alhaji Aminu, yana gani ɗaliban yana zama a can bai wuce wata ɗaya da sati uku kenan ba ko, da Allah ya masa rasuwa shi ma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, saboda karatutukan da muke yi bayan Ramadan a masallaci kullum, muna daga cikin waɗanda suke halartar karatu, za mu manta da shi ba, Allah ya ji kansa. Akwai Hamid, shi kuma nan yake zama, shi ma galiban shi ma Allah ya masa rasuwa, yanzu kusan shekara ɗaya kenan da ɗauri. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya sa aljanna shi ma ya zama makoma a gare sa, ya yi albarka ga zuriyarsa da abin da ya bari da dukiya. Mu ma in tamu ta zo, Allah ya ba mu ikon cikawa da imani. Daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba, akwai waɗanda suke kawo mana taimako na ruwa, Cool Me Water. Wannan kamfani suna daga cikin waɗanda suke kawo ruwa kai a kai a wannan masallaci, ake gabatar da iftar da muke yi a wannan masallaci. Yanda suke shayar da bayan Allah su koshi daga kishin ruwa na itna ibadan azumi, muna roƙon Allah ya shayar da su rayyan a cikin aljanna, ya kuma albarka a cikin wannan kamfani nasu. Akwai injiniya Kabiru, shi ma yana daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen aiko da ruwa da ake shayar da mutane wajen iftar, muna roƙon Allah ya karɓa masa a matsayin ibada, ya shayar da shi shi ma ruwan rayyan na aljanna. Akwai Alhaji Sani Mati, shi ma haka yana daga cikin waɗanda suke aiko da ruwa da ake gabatar da shi a cikin wannan masallaci, ake ciyar da mutane da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu cikin ibada. Wato su wannan Cool Me Water ɗin nan hadda juice sukan aiko a ba mutane, muna roƙon Allah su ma ya shayar da su jusa-jusan aljanna, ya kuma yi albarka ga wannan dukiya. Daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba, akwai 'yan hizbanmu, suna daga cikin waɗanda suke yin hidima a wannan wuri safe da rana, dare da yamma, ba sa wasa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda suka hana kawukansu bacci, Allah ya yi musu tukwaicin Firdausul A'la da wannan hidima. A cikin wannan hidimdumin da suke yi, akwai hizba mata, su ma a ɓangaren mata idan an zo suna daidaita al'amura, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da gidan aljanna. Yanda suke hana kansu bacci, suna kwaɗayin ladan da ake samu na ƙiyamun layli, amma nasu ƙiyamun laylin ibad suke yi wajen kulawa da haƙƙoƙin al'umma da kuma yanda ibadan za ta yi a yanda ya kamata, su ma muna roƙon Allah ya musu tukuici da gidan aljanna. Akwai security ɗinmu, civil defense, da waɗanda suke taimakawa a wajen daidaita al'amura kuma da dukiyoyin mutane kada ya salwanta, su ma yanda suka yi wannan hidima, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da gidan aljanna, ya kuma biya su da mafificin alkhairi, ya yi albarka ga zuriyarsu. Har ila yau, daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba wajen taimako a wannan masallaci, akwai distinguished Khalid Ibrahim Senator, shi ma yana daga cikin waɗanda suke ba da taimako makura a cikin wannan masallaci. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ciyar da shi abincin firdausul a'la, ya kuma karɓa masa ayyukan da yayi da taimakon da ya gabatar a wannan masallaci a matsayin ibada. Har ila yau akwai honorable Richifa, shi ma yana daga cikin waɗanda suke taimakawa a wannan masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa masa aikin da ya yi da hidimin da yake yi yau da gobe a cikin wannan masallaci. Allah ya saka musu da gidan aljanna. Har ila yau daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba akwai Alhaji Mai Kano, Abdullahi Mai Kano, yana daga cikin waɗanda suke taimakawa a cikin wannan masallaci da dukiyoyinsu da kuma shawarwarinsu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa musu a matsayin ibada a ɓangaren da suke ba mu shawarwari wajen tabbatar da dukiyoyin al'umma ba su salwanta ba idan an zo ibada. Har ila yau a cikinsu akwai DIG Tilli Abubakar, shi ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa masa da shawarwarin da yake badawa a ɓoye da hidindimin da yake yi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa musu. Akwai honorable Richifa, ɗan uwansa Allah ya masa rasuwa, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa, ya kuma shige cikin al'amarin dukiyarsa da iyalansa da tabbatar da mu bayan tafiyarsa. Har ila yau muna godiya ga KSD Foundation da gudunmawa da suke badawa wajen gudanar da abubuwan da masallaci ke gudanar da shi yau da gobe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Har ila yau a ɓangaren mata akwai makaranta da ake yi a wannan wuri da mata, wanda iyalan Alhaji Sani Dauda su ne suke gudanar da wannan makarantar gabaki ɗaya, amma daga uwar gidansa Hajiya Maryam da kuma Hajiya Jummai da kuma Hajiya Hawwa, dukkansu muna roƙon Allah ya karɓa musu wannan hidindimin da ake yi wajen gudanar da karatuttukan da ake yi na mata duk ranar Laraba a wannan masallaci. Akwai karatun da Malam Ibrahim Adam Almadani yake gudanarwa a wannan masallaci, wanda mata suke yi duk ranar Laraba ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 5. Allah ya saka musu da gidan aljanna, da kuma hidindimin da wasu mata da suke yi a ɓoye a cikin masallaci wajen gudanar da amincin karatuttukan maza da mata, su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu wannan aiki a matsayin ibada, ya sa ya zama dalilin tsiransu duniya da lahira. Dukkan ƴan uwa wanda suke ba da shawarwari da waɗanda suke taimakawa wajen sadar da wannan saƙo, ba za mu manta da su ba. Akwai Nasiru, Alhaji Nasiru, shi yana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin isar da wannan saƙo ta hanyoyin kafafen sadarwa. Akwai Alhaji Abubakar Bello, akwai Alhaji Salisu Makarfi, dukkan waɗannan bayan Allah suna daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen isar da saƙo. Akwai Injiniya Garba, ba za mu manta da shi ba shi ma. Akwai Alhaji Mani Mai Taki, su ma suna daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen isar da saƙon wannan masallaci ta inda mutane da yawa ba su sani ba. Ba za mu manta da Injiniya Kyari, Allah ya saka masa da alkhairi da shawarwari da ƙarfafawa da yake a wannan masallaci, da kuma limaman wannan masallaci, kama daga Malam Yusuf Jumari da kuma Malam Dawud da Malam Khalid da kuma waɗanda suke share wannan masallacin, suke wanke shi ko da yaushe ake ganinsa cikin tsafta, su ma ba za mu manta da su ba. Akwai Abubakar, akwai Zulkiflu, akwai kuma Malam Jabar yana tare da mu, su ma dukkansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da gidan aljanna da hidindimin da suke yi. Babu wanda sai iya biyansa a irin waɗannan hidindimin da suke yi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai ƴan uwa ɗalibai da suke kokarin yada wa'annan karatuttuka duka a cikin wannan masallaci wajen isar da wannan sako ga al'umma. Akwai Isa Hamza, akwai Ahmad, akwai Ahmad Uchiko, akwai kuma Sani, akwai sauran ƴan uwa da suke isar da wannan sako wajen al'umma da mutane ba su sani ba. Akwai kuma Bashir Ahmad Suleiman, wanda muna fatan shi ma Allah ya aurar da shi, Allah ya kubutar da shi daga tazurantaka, da shi da ƴan uwansa tazurai da suka ce ba a musu addu'a, Allah ya aurar da su, Allah kuma ya yi musu buɗi ta inda ba su taɓa tsammani ba. Ya zamana cewa shekara mai zuwa in Allah ya raya mu, ya zo da shi da iyalansa a zo a yi sallah, ya fita daga baba na ƙofar gida. Allah ya zaka wa kowa da gidan aljanna. ƴan uwa da suke zuwa nan, za mu manta da akwai ɗan uwa Sarfilu, yana daga cikin waɗanda suke ƙara aiko da abin da ake wanke masallacin nan da shi, ake tsaftace bayi da shi, yanda suke taimakawa da dukiyarsu wajen tsaftace wannan masallaci. Ina fatan Allah ya tsaftace gidajensu daga dukkan datti, Allah kuma ya sanya musu a cikin aljannar Firdausi, ya zama yana daga cikin abubuwan ababen da Allah ya karɓa musu a matsayin ibada. Akwai Aliyu, yaro ne mai jajircewa, yana daga cikin yara masu hidima a wannan masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana irin waɗannan yara a cikin al'umma. Nan albarka, in ji dakta. Allah ya yi masa albarka, Allah kuma ya yi albarka ga iyayensa, ya ji kansu ga baki ɗaya, sannan ya zaka masa da gidan aljanna. Za mu manta da dukkan ƴan uwa da suke ba da gudunmawa a cikin wannan masallacin a ɓoye da fili ba. Akwai waɗanda ba sa so a ambaci sunansu, amma dai dalili ya sa mun ambata. Akwai kuma wasu ma ba mu ambace su ba, ba wai dan mun manta da su ba, a'a, saboda yanayin lokaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ba da shawara da dukiyarsa da kuma shawararsa a cikin wannan masallaci wajen haɓaka wannan masallaci, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaka mata da gidan aljanna. Mu ma da muka gabatar, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana. Mai da Abubakar Sani shi ne wato limaminmu na tahajjudi da tarawihi, shi ne jagora. Ba abinda za mu ce sai dai mu ce Allah ya ji kan iyayensa da rahama, ya sa aljannar Firdausi ta zama makoma a gare su, shi kuma Allah ya ƙara masa ikhlasi da ƙwarin gwiwa akan gudanar da wannan ibada, ya karɓa masa a matsayin ibada, ya saka masa da gidan aljanna. Da sauran ƴan uwa waɗanda suke fatan alkhairi gare mu da kuma wannan masallaci, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sada su da alkhairin duniya da lahira. Kowa a cikinmu nan muna fatan Allah ya sa abinda muka ji da ilimi da karatu ya ba mu ikon aiki da shi, ya zama hujja gare mu tsira a duniya kuma da lahira. Allah muke roƙo ya tara mu a cikin Firdausul A'la. Tazurai a cikinmu wanda suke cewa ko da yaushe ana a zunga ta a cikin addu'a, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da mata da gari. Allah kuma ya musu budin abin da za su yi auren nan da shi. Iyayenmu waɗanda suke son tsari a rayuwarsu ba su samu ba, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su tsari na iyalai da suke buri. Wanda yake da ɗaya Allah ya ba shi ikon tsari na biyu, wanda yake da biyu yana neman na uku Allah ya ba shi, wanda yake da uku yana neman ta huɗu Allah ya ba shi, wanda kuma yake da huɗu Allah ya ƙara masa imani da buɗi na arzikin da zai ɗaɗawainiyan zamantakewarsa da iyalansa gabaki ɗaya, ya ƙarfafa su a cikin alkhairin duniya da lahira. Shi kuma wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma, Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna, ya yi albarka ga dukiyarsa, ya yi albarka ga zuriyarsa. Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki, ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininsa hidima, mu ma ya yi mana arzikin da za mu yi wa addininsa hidima kwatankwacin wanda ya yi ko fiye da nasa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu a matsayin ibada. Akwai bawan Allah da dalilin da aka gina bohol a wannan masallaci shine faiz. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa masa wannan aiki a matsayin ibada, ya shayar da shi da zuriyarsa da kuma iyayensa. Allah ya jika mahaifinsa, Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa, ya karɓa masa wannan ibada da yayi da shi da sauran mutane. Akwai Profesor Nuhu Sambo shi ma, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa masa. Akwai Profesor Yushau, sana daga cikin waɗanda suke bada shawarwari wajen gudanar da al'amura a cikin wannan masallaci. Dukkansu da mu da masu kallonmu da sauraro, muna roƙon Allah subhanahu wataala duk lokacin da fito mu ta zo ya bamu ikon cikawa da kalmar shahada. Idan kiyama ta tsaya, muna roƙonsa ya sa Firdausul A'la ta zama makoma a gare mu. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.